بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake bamu wannan dama mai albarka. Domin dawowa bakin darussanmu na yau da gobe cikin wannan masallaci a cikin wannan makaranta mai albarka. Muna roƙon Allah ya sa mun dace da dukkan alkhairai da ya shimfiɗa a cikin watan Ramadan. Ibadodinmu Allah ya karɓa mana, kurakuranmu Allah ya yafe mana, Allah ya tabbatar da digadiganmu a kan daidai da kuma aiki da daidai. Kamar yadda muka alkawarta cewa insha Allahu darasinmu na farko bayan dawowanmu daga hutun Ramadan za mu yi darasi ne game da abin da ya shafi tarbiyya, wanda muka ma darasin da take uwa ta gari. Na so na raba darussan guda biyu, mu yi ɓangaren iyaye mata, mu yi ɓangaren iyaye maza. To amma sai na ga abin da ya fi dacewa shi ne darasin ya tafi bai ɗaya da uwa da uba su yi aiki tare, saboda abin da Allah ya ba su na reno da kiwo a hannunsu. Abu na farko, ‘yan uwa, mu yi ƙoƙari. Ɗaya daga cikin manufar da ta sa Allah ya shar'anta mana addini shi ne domin mu samu tsira. Dama ce babba a rayuwa Allah ya fahimtar da kai addini, Allah ya soyantar maka da imani, Allah ya kyamatar maka da kafirci da sabon Allah. Yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah ke ma bawa shi ne ya buɗe zuciyarsa, bawan ya zama bawa ne mai karɓan canji a rayuwarsa. Duk lokacin da ya ga abin da ba daidai ba zai dawo kan abin da yake daidai. Mu yi ƙoƙari mu ribaci wannan dama ta rayuwa da lafiya da imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da shi. A kwan a tashi wata ran za a wayi gari ba ma nan. Abin da muka karanta ko abin da muka ji an karanta muka yi aiki da shi, jama'a shi ne zai amfane mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, abubuwa guda uku suke rakiya wa dan adam bayan ya mutu. Dukiyarsa za ta mai rakiya. Wata in lokacin da za a kai ka makabarta a tafi har da motarka. Annabi yace dukiyarka za ta mai rakiya. Iyalanka za su mai rakiya. Annabi yace ayyukanka su ma da su bi ka makabarta. Annabi yace biyu da su dawo a bar daya tare da kai. Da dukiyarka da iyalanka za su dawo, iyalankan su raba gadon dukiyarka, amma da su barka da aikinka da shi za ka kare zamanka a cikin kabari a je a maka hisabi da shi a baka makomarka. Yaya kyauta ce ta Allah da Allah ke azurta wadda ya so da su daga cikin bayi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna auladakum hibatallahi lakum. Annabi yace kun ga yaya da Allah ya baku, kyauta ce, ni'ima ce, amana ce da Allah ya dauka ya danka a hannunku. A suratu shura ko suratu zukhruf Allah yake cewa lillahi mulku samawati wal ardi.
Billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور.
الله أكبر.
أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
الله مدوكين سركيتي لله ملك السماوات والأرض. ناغا الله شي كانسا ملكين سمي دا كسي دوك أبين دا كاكي غدانا أباين كسا. Allah ya ce mulki na ne. Duk abin da ke gudana a sammai, Allah ya ce mulki na ne. Ya khuluqu ma yasha. Allah yana halittar abin da yaso. Ya habu liman yasha'u inathan. Allah na ba ma wanda yaso daga cikin bayi ƴaƴa mata zalla. Allah sai mishi arzikin su, Allah sai bashi kyautan su. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah na baiwa da kyautan ƴaƴa maza zalla. Allah yace ga wanda yaso au yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa. Allah yace yakan garwaya ma wanda yaso maza da mata. Sai yace wa yaj'alu man yasha'u aqima. Sannan yana barin wanda yaso baya aihuwa. Ƴaƴa kyauta ce ta Allah. Kyauta ce ta ni'ima da Allah yayi ma wanda ya azurta su da wannan arziki kyautarsa. Babu wanda zai fahimci hakikan ƴaƴa kyauta ne sai wanda bai taba aihuwa ba. Akwai wani raɗaɗi da rayuwa take da shi. Akwai wani damuwa da rayuwa take da shi. Akwai wani yanayi maras daɗi da rayuwa take da shi. Kai baka ji albarkacin kawai kana da ƴaƴa. Akwai abin da wanda bai taba aihuwa ba yake ji, ko wacce bata taba aihuwa ba take ji. Ba wanda zai ji irin wannan abun da ake jin sai wanda bai taba aihuwa ba. Ba wata kujera a duniya dutsadarta da wanda bai taba aihuwa ba da a ce ya sauka a bashi aihuwa bai sauka a kanta ba. Ka shiga gida wannan yaron yazo ya ce baba oyoyo. Wannan yazo ya rike ka, ka dauki wannan, ka ajiye wannan, wannan ya wuce, wannan ya wuce. Wannan ganin su da kake suna kai kawo a jikinka, akwai wata kariya a rayuwa da suka baka wanda wanda bai aihu ba shi yake jin wannan abu. Zafi da ciwo na rasa gani bai kai zafi da ciwon rasa aihuwa ba. Babu abinda mutum zai mallaka a duniya ko menene wannan abun baya aihuwa, a ce ya bada abin a bashi aihuwa bai bada wannan abun ba, wanda zai iya gaskata maganar nan sai wanda bai taba aihuwa ba. Kyauta ce, ni'ima ce, mu ji tsoron Ubangiji mu karbi wannan kyautar hannu bibbiyu mu gudanar da ita yadda Ubangiji yace mu gudanar da ita, domin tuhumar da za a maka in baka gudanar da ita yadda ya kamata ba yakan yi mummunan baci ma duk wanda aka bashi haihu wanda bai tsare ba. Yan uwa muna fahimta, ya habu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah yace idan naga dama sai na baka ƴaƴa mata zalla. Allah yace idan naga dama sai na baka ƴaƴa maza zalla. Allah yace idan naga dama sai na hada maka maza da mata. Allah yace idan naga dama sai na barka baka aihuwa. A cikin waɗannan nau'uka wanne ne ba mu taba gani ba? Duka mun gani. Ƴaƴa da Allah ya bamu, ƴaƴa da Allah ya bamu, Allah ya dora mana nauyin tsare waɗannan ƴaƴa daga azabar Allah. Ɗanka kai aka dora ka zama wakilinsa, kar ya shiga wuta, kar ka bar ɗanka ya shiga wuta, kar ka bar ɗanka ya shiga wuta, kar ka bar ɗanka ya shiga wuta, kar ki bar ɗanki ya shiga wuta, kar ki bar ƴarki ta shiga wuta. Allah ne yace kar ku bar ƴaƴanku su shiga wuta. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wadanda suka yi imani da Allah, inji Allah, ku anfusakum wa ahlikum naran. Allah yace ku tsare kayukanku da iyalanku. Allah yace daga wuta, wata wuta ta masifa. Ya ayyuhal ladina amanu, Allah yace ya ku wadanda suka yi imani da Allah, ku anfusakum wa ahlikum naran. Allah yace ku tsare kayukanku, Allah yace ku tsare iyalanku daga wata wuta ta masifa. Allah sai yace wa quduha annasu wal hijara, makamashin wannan wutan da ake habakar da ita, ake rura ta da shi. Allah yace mutane ne da duwatsu. Allah yace to karka bari a hura wutan da danka, karka bari a hura wutan da danka, karka bari a hura wutan da matarka, karki bari a hura wannan wutan da yarki ko da danki. Ya ayyuhal ladina amanu, Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, Allah na kira ku anfusakum, ku tsare kanku, ku anfusakum wa ahlikum naran, ku tsare kanku da iyalanku daga wata wuta ta masifa. Allah sai yace wa quduha, makamashin wannan wutan annasu, da mutane ake hurata, wal hijara da duwatsu. Kiran da Allah ya mana shine kar na bari a hura wannan wutan da wani dana. Karka bari a hura wannan wutan da wata yarka, karki bari a hura wannan wutan da danki ko da yarki. Allah ne ya kira dukkan mun nan, mu ne Allah ya kallafa ma tsare kanmu da ƴaƴanmu daga wuta. To abinda Allah ke kira mu tsare kanmu da ƴaƴanmu daga wuta, idan an tsai da danka zai shiga wuta, ka je ka tare ka ce ba zai shiga ba, haka Allah yake nufi? Idan an tsaye da danki ko yarki za a kai shi wuta, Allah ya tsare, abinda Allah ke nufi ki je ki tsaya ki ce ke ba za a sa miki yarki ko danki a wuta ba, haka Allah ke nufi? Ba za ka iya tsare danka daga shiga wuta ba, ba za ki iya tsare yarki daga shiga wuta ba, har sai ka nuna musu ta yaya ake bi a kauce mu shiga wuta. Ta yaya ake bi a kauce mu shiga wuta? Ba rike shi zaka yi kace ba zai shiga ba. Ba rike ta zaka yi kace ba za ta shiga ba. Ba rike su da mu yi mu ce ba za su shiga ba. Amma kare su daga wuta shine mu nuna musu hanyar da in sun bi ba za su shiga wuta ba. Tsare yaya daga azabar Allah babbar magana ce. Idan da za a ce idan ɗanka ya shiga wuta Allah ya tsare, idan ƴarka ta shiga wuta Allah ya tsare, kai Allah ba zai ma komai ba, su kawai da a sa a wutan, wani daɗi zaka ji a ce ɗanka ɗan wuta ne? Wani daɗi zaka ji a ce ƴarka ƴar wuta ce? Jarabawa wannan na rayuwar duniya da ake yi a makaranta, baka so ɗanka ya faɗi, baka so ƴarka ta faɗi, yaushe za a yi maganan wuta kuma ka yarda da shi? Hakkinsu ne a kan iyayensu, iyaye su tsare su daga azabar Allah. Kowane ma'abucin iyalai aiki biyu Allah ya bashi, ya tsare kansa, ya tsare iyalansa, matansa da ƴaƴansa da waɗanda suke ƙarƙashinsa daga azabar Allah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin wani hadisi, hadisin Abdullahi ɗan Umar, al-Imam al-Bukhari da Muslim duka sun fitar da hadisin. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Annabi yace dukanku al'umma masu kiwo ne, dukanku al'umma masu kiwo ne, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kuma dukanku ababan tambaya ne kowa akan kiwon da aka bashi. Jama'a muna ji? Kullukum ra'i. Annabi yace dukanku masu kiwo ne, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kuma dukanku kowane ɗaya daga cikinku abin tambaya ne akan kiwon da aka bashi. Annabi sai yace wal imamu ra'i, shugaba mai kiwo ne, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma shi abin tambaya ne akan wannan kiwo. Wal rajulu ra'i fi ahli baiti, Annabi yace magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa. Annabi sai yace wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma shi abin tambaya ne akan wannan kiwo da aka bashi na iyalansa. Wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi, Annabi yace kowace mace, kowace matar aure mai kiwo ce a cikin gidan mijinta da ƴaƴan da Allah ya azurta ta da shi da wannan mijin. Annabi sai yace wahiya mas'ula an ra'iyatiha, kuma ita abar tambaya ce game da wannan kiwo. Jama'a muna ji? Wal rajulu ra'in fi ahli baiti, Annabi yace kowane magidanci kiwo Allah ya bashi na iyalan da suke gidansa. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, Annabi yace kuma za a tambaye shi akan wannan kiwon, tunda Annabi yace kiwo kowa ai ya gane ma'anan kiwo. Annabi sai yace wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi, kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta da ƴaƴan mijinta. Duk ƴaƴan da Allah ya baki da mijinki ƴaƴan, Annabi yace kece mai kiwon farko akan waɗannan ƴaƴan. Wahiya mas'ula an ra'iyatiha, kuma za a kira ki a tambaye ki akan wannan kiwo da aka baki a gidan mijinki. Jama'a muna fahimta? Wal kadimu ra'i ala mali sayyidi, Annabi yace mai hidima, yaron gida, ma'aikaci, shi ma mai kiwo ne akan dukiyar mai gidansa, ya ɗibi wanki ya bashi. Wata iya samu kuɗi a cikin kayan, watakili ba ya samu ba, watakili ya jeguga ya kona kayan, ya boye ba a gane ba, watakili wani kayan ya bata ba a gane ba, watakili a bar shi a shago ya isata ba a gane ba. Annabi sai ya ce wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi, yadda ya kula da dukiyar mai gidan za a kira shi daya bayan daya yayi bayani, nan ba mai gidan ne kai karar su ga gaban Allah ba.
Allah kara malaka.
Amin. Jama'a, annabi ya ce wal rajul ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kowani magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa, Allah zai tsai da shi ya mishi tambaya akan wannan kiwo da ya bashi. Wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladihi, kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta da ƴaƴan da Allah ya basu da mijin, wa hiya mas'ula ar-ra'iyatiha, sannan za a mata tambaya akan wannan kiwo na kula da gidan miji da ƴaƴa da Allah ya ba su a ranar alkiyama. Jama'a muna fahimta? Akwai hadisin Ma'qal ibn Yasa, shi ma Imam al-Bukhari da Muslim suka fi da hadisi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah sa'ilu kulli ra'in ammastar'ahu, Allah zai tambayi kowani ma'abucin kiwo akan kiwon da aka bashi. Yanzu mun karanta a hadisin farko cewa kowani mai gida mai kiwo ne akan iyalan gidansa, kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta da ƴaƴa da Allah ya basu, kuma za a tambaye su. Annabi sai ya ce inna Allah sa'ilu kulli ra'in ammastar'ahu, Allah zai tambayi kowa akan kiwon da ya bashi. A hafiza zalika am bayya, hadisin Anas dan Malik ne. Al-Imam Tirmidhi ya fi da hadisi. A hafiza zalika am bayya, ya kiyaye wannan amana na kiwo da aka bashi ko ya tozartar da kiwo. Annabi ya ce hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi, karshe tambaya zai kai ma har a kira iyalansa daya bayan daya ana tambayin shi akan su. Jama'a mun fahimta? Babu wani mutum da za a bashi kiwo face an tambaye shi akan kiwon, annabi ya ce za a ga ya kiyaye abinda aka bashi kiwo ko bai kiyaye ba. Bincike, annabi ya ce zai shigo har cikin gida har kan yaran da ake goyon su. Hadisin Ma'qal ibn Yasar da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fi da shi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma min abdin yastarihi Allahu ra'iya yamutu yawma yamutu wa huwa gashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi al-janna. Annabi yace ma min abdin, babu wani bawa kowa ne yastarihi Allahu ra'iya, da Allah zai danka amanar kiwon wani abu a hannunsa. A hadisan da muka karanta, iyalanmu kiwo ne a hannunmu. Mata, ƴaƴanku kiwo ne a hannunku, za a tambaye ku. To wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa ma min abdi yastarihi Allahu ra'iya, babu wani bawa kowa ne da Allah zai bashi kiwon wani abun kiwo, ya mutu yawma yamutu, ya mutu a ran da kwanansa ya kare, wa huwa gashun li ra'iyatihi, yana mai ha'inta, yana mai tauye haƙƙin abinda aka bashi kiwon, illa harrama Allahu alaihi aljanna. Annabi yace wallahi ya shiga aljanna haramun, Allahu akbar, ba kuma zai shiga aljanna ba, haramun ne ya shiga aljanna. jama'a muna fahimta ma min abdin yastarihi Allahu ra'iya annabi yace babu wani mutumin da Allah zai bashi kiwon wani abun kiwo ya mutu yauma ya mutu kuma ya mutu shi mai kiwon a randa Allah ya kaddari karewar kwanansa wa huwa gashun li ra'iyatihi yana mai tauya haƙin wannan abun kiwon illa haramallahu alaihi aljanna face Allah ya haramta mishi shiga aljanna jama'a na rantsi muku da ubangijinmu da ya halice mu akwai hadisin da annabi ya bada labari wata mata kulliya ce take kiwo ita da kanta taje ta nemo kenwa ta rike ta a gida saboda tana da sha'awa za ta yi tafiya ta kule ta a cikin gida babu abinci ba hanyar da za ta fita kulliyan ta mutu annabi yace Allah yace akai matar wuta kulliya ta tauye ma haƙi to na karkashin wannan hadisi annabi yace babu abinda Allah zai baka kiwon abun ka mutu ka hadu da Allah ka tauye haƙin wadda kake kiwata face an kai ka wuta ka san dai in kulliya mai kiwon kulliya ya tauye haƙin kulliya ya je wuta ƙarya ne ka tauye haƙin ƴaƴanka kuma ka sha idan mai kiwon kulliya ya shiga wuta saboda ya tauye haƙin abun kiwonsa dabba ƙarya ne kai ka yi tunani ko ke ki yi tunani ƴaƴan da Allah ya baki yace ya baki kiwo ki ci amanar kiwon kuma ki yi tsammanin ke da ki tsallake ai duk mai hankali ba zai yarda wanda yayi haka zai sha ba ma min abdin yastarihi Allahu ra'iya babu wani mutum da Allah zai bashi kiwon wani abun kiwo ya mutu yauma ya mutu ya mutu a randa ajalinsa ya kare wa huwa gashun li ra'iyatihi yana mai haintan abunda aka bashi kiwo ta hanyar abincinsa ta hanyar abincinsa ko ya sake abin kiwon ɗansa babu ilimin addini ya sake ɗansan babu ilimin boko ya sake ɗansan babu tarbiyya ko ɗansan ya koyi ashar a gunsa ko ɗansan ya samu kofar lalacewa a gunsa ko ya samu kofar lalacewa a gunki an ha'inci abin kiwo ko ba a ha'inta ba annabi ya ce wallahi ba wanda zai ma abin kiwonsa haka face Allah ya haramta mai shiga aljanna jama'a mun fahimta matsalar yaya da kula da yaya da ba mu yaya tarbiya ba karamar magana bace a musulunci wani abu ne da yake bata rayuwar duniyar mutum ya bata mishi lahirarsa babu wani mutum da Allah zai bashi wani abun kiwo wannan abun kiwon wallahi ko tinkiyar kace kace amanar ta ko ka cuce ta wallahi Allah ba zai bari ba balle danka yaron nan ka haife shi tun bai iya magana ba idan yare kake yi yaran kan nan da shi ne tashi kowane irin yare kuke yi da kai da uwarsa da irin wannan maganar zai tashi irin tufan da yake kuke sawa irin wannan tufan zai tashi irin abincin da kuke ci irin wannan abun duk zai koya yaya za a yi a ce kuma bai shafe ka ba ya shafe ka ko bai shafe ka ba ya shafe ka yaya bai shafe ka ba kai ka koya mishi maganar da yake yi idan ya je ya koyo ne a wajen abokai da sauransu to tunda aka ce kiwo ai za ka fahimta idan ka sake dabbobinka suka je suka yi barna a wani waje shikenan kai sai a ce ba ruwanka ba zai yi ba zai yi ba to jama'a duk abin da ɗanka zai ɗebo za ta shafe ka duk abin da ƴarka za ta ɗebo zai shafe ka kubutarta da kubutarsa Allah ya rataya a wuyanka
na'am
Allah ya rataya a wuyanka kyautatuwarsa nagartarsa da lalacewansa Allah ya rataya hakan a wuyanka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wani hadisi hadisin Abu Huraira Bukhari da Muslim sun fi da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitr duk wani abin haihuwa duk wani da ana haihuwansa ne akan dabi'a ta imani da musulunci duk wani abin haihuwa duk wani da ana haihuwansa ne dan arziki inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa abawahu annabi yace kwatsam kawai sai babansa da mamansa yuhawidanihi su yahudantar da shi bayan haihuwarsa da aka yi akan nagartacciyar dabi'a aw yunassiranihi ko su nasarantar da shi su kristantar da shi aw yumajjisanihi ko su majusantar da shi malamai suka ce sakon da ke cikin hadisin annabi yace kullu mauludin yuladu ala alfitra duwani da ana aihuwansa ne dan arziki nagartacce akan dabi'a ta imani da tauhidi fa abawahu annabi yace sai babansa da mamansa yuhawidanihi sai su yahudantar da yaron aw yunassiranihi ko su nasarantar da yaron aw yumajjisanihi ko su mai da shi ba ma guje malamai suka ce sakon da ke ciki shine ba maganan sara suka ba ba maganan daba ba ba maganan bin mata da zinace zinace ba ba maganan kwace da fashi da makami ba mafi munin abin da da zai yi a duniya mafi dauda shine a ce ridda yayi ya bar addinin musulunci akwai iskanci gaba da wannan babu wani iskanci da dan iska zai yi sama da a ce ya bar musulunci ya koma yahudanci ko ya koma nasaranci ko ya bar addini ya koma bautan wuta ko bautan wani abun da yake bautawa wanda ba Allah ba annabi yace to idan ba yahude ya zama ko ba nasari ya zama ko ba majuse ya zama annabi yace wanda Allah ya sani babansa da mamansa wallahi malam duk yaron da kaga ya lalace ya tabi duk abun da za a yi a filin alkiyama kafin a kira wani akan lalacewan yaron sai an kira ubansa da uwarsa ya sangarce kafin a nemi kowa a kansa ranar alkiyama babansa da mahaifiyarsa za a fara kira akan wannan yaron ranar alkiyama domin annabi ya ce wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi uwar an ce wa hiya ra'iya wa hiya mas'ula an ra'iyatiha idan aka kira su sai su zo su yi bayani yaya aka yi ya dauko lalacewa yaya aka yi ya lalace yaya aka yi ya sangarce idan sun kawo dalilai na sun sauke abin da ke kansu iya abin da duk ya kamata su yi sun yi sai suka gamu da jarrabawan sangarcewansa sai Allah ya rabu da su domin akan samu jarraba mutum ya gama duk abin da zai yi kuma ya samu wannan jarrabawan irin yadda annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya samu idan aka samu sangarcewarsa ko sangarcewarta akwai hannunka ko akwai wata kofa da ka bude ko kofar da uwarta ta bude to sai a tsare ka ko a tsare ta akan wannan kofa da kuka bude dan ku ya fita ta ciki ya je ya dauki wannan dabiya jama'a mun fahimta idan da ya zama ba yahude ko ya zama ba nasari ko ya zama ba majuse annabi yace babansa da maman shi ne suka mai da shi jama'a mun fahimta idan ya zama dan sara suka zai shafi baba da mama ko ba zai shafa ba shi yasa idan danka zai yi abun da ba daidai ba duk zamu zo mu yi magana akai zama da shi ake an rama wani me yasa baka son yin sallah baka san kin sallar ka zaka kunna mun wata fitina ba a ranar alkiyama baka san za a tambaye ni me yasa baka sallah ba me ban maka ba me ban maka ba da kake so ka sa ni a wata fitina a cikin kabari na ko kuma a gaban Allah me ban maka ba baka san yanzu abinda kake yin nan da a kira ni ba yanzu tukuicin da zaka mun a rayuwa shine ka kunna mun fitina a filin alkiyama ka gaya mishi zai shafe ka ko bai shafe ka ba zai shafe ka ka gaya mishi ka ce mishi zai shafe ka ki gaya mai yarki abinda kike yin nan zai shafe ni me ban miki ba na haife ki na rene ki na shayar da ke na goye ki na kare ki daga duk abinda rayuwa take bukata abinda kike yin nan kina so ki hana in kwanta a kabari a dadin rai ne ko kina tsammani ba zai shafe ni ba annabi ya ce ke kiwo ce za a tambayan akan kiwo wannan abinda kike yi zai haifar mun fitina zai haifar wa mahaifinki fitina me yasa ba da ki daina ba zai shafe ka 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 tsayuwa ake akan waɗannan ababa babu wani abu da ɗanka zai yi na gurɓatar tarbiyya ko miyagun ɗabi'u face baba abin ya shafe ka face mama abin ya shafe ki mu tashi mu yi tsayuwan daka mu sauke wajibi da yake kanmu ba za ka barranta daga lalacewan ɗanka ba haka kuma idan ya zama ɗan arziki annabi ya ce ka ci riban zuwa duniya babu abu mafi tsada a duniya da za a ce yau ka mutu ka ci arzikinsa annabi ya ce kamar ka mutu ka bar ɗa ko ya ɗan arziki babu wani abu da ake ci a kasuwar duniya mafi tsada da alkhairi kamar ka mutu ka bar ɗa mutumin kirki babu abin da za ka mutu ka bari mafi ɗaukaka mafi albarka a rayuwa kamar ka mutu ka bar ɗa ɗan arziki ran da Abdullahi zai rasu baban Jabir ana washe gari za a je yakin Uhud yace jikina ya bani za a kashe ni a Uhud ya kira Jabir ɗansa yace bayan ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wani abu da nake ji zan bari a duniya mafi tsada a gona yace kaman kai Jabir babu wani abu da zai lalata maka rayuwarka ya daidaita maka makomarka kamar lalacewan tarbiyyar ƴaƴanka in kayi ritaya yau baka aiki sau da yawa mutane suna fargaba saboda suna ganin za su shiga kuncin rayuwa yin ritaya da tsufa da duk abin da ka gani a rayuwa wasa ne kamar ka aifi ƴaƴan da ba su da tarbiyya in akwai wani abin tsoro a duniya da zai baka tsoro ka ji tsoron tsufanka da ƴaƴa marasa tarbiyya ba abin da zai gana maka azaba a duniya kamar girma ya shigo maka ƴaƴanka ba su da tarbiyya shi yasa malaman tarbiyya suke cewa kowace al'umma idan kana so ka gane makomarta ka gane ina ta fiskanta ka gane future na kowace al'umma to ka dubi matasanta wannan zai baka hoton yadda wannan al'umma za ta kasance nan gaba to malam bai tsaya akan al'umma ko gari ko anguwa ba ko gida ne a ce wannan babban ma'aikaci ne mai kuɗi ne mai mukami ne malami ne in kana so ka gane yadda gidan zai kare ka kalli ƴaƴansa idan kai rashin sa'an tarbiyyar ƴaƴa gida ya faɗi gida ya faɗi duk matsayinka sai ka dawo abin tausayi a cikin al'umma ko gidan malami ne in kana so ka gane gidan gida ne zai dore yayi albarka gida ne da zai tafi akan kafansa yaya baban suwa ne zai kare ka kalli ƴaƴansa idan ƴaƴa ne marasa tarbiyya wannan uban ko mai kuɗi ne kafin ya mutu sai ya zama abin tausayi a cikin al'umma makomarka ƴaƴanka fiyutonka ƴaƴanka nan da shekara kaza yayi gidan zai kasance wannan a hanya ya ratsi ya fara shan totalin wannan a hanya duk wannan shaye-shayen suna sha maka ne ba za ka gane ba sai ka girma ayi sau da yawa abubuwan muka yi sarkace wani da gangan yakan bar abunda zai lalata gidan ya lalata makomar gidan wata da gangan take barin barna a cikin gidan barnan ya kunno kai ta wannan yaron ko ta wannan yarinyar haka za ta yi shiru wata sai ta shekara barnan na ruruwa a gidan tana cewa zan hada ka da babanka ko zan hada ki da babanki har yanzu maganar bai fito ba ita tana tsammanin za ta iya rufe wannan abu kuma ba zai rufe ba sai yazo ya buwaye ki ya karfe hada karfi da karfe ake ai tarbiya akwai bangaren da uwa take rikewa akwai bangaren da uba yake rikewa kafin a jagoranci yaro wannan hikima ce ta Allah kuma haka Allah ya tsara amin jama'a mun fahimta saboda haka duk makomar da yara suka dauka a rayuwa ƴaƴa suka dauka a rayuwa zurriya suka dauka a rayuwa yana shafan mahaifa kai tsaye a nan duniya yana shafan mahaifa kai tsaye a ranar gobe kiyama yana shafan iyaye kai tsaye a nan duniya yana shafan iyaye bayan sun koma zuwa ga Allah kai kanka zaka iya hasashe na makomar gidanka idan ka kalli ƴaƴanka gurgudun irin abinda ka dora su na tarbiya da gurgudun abinda kai sakaci akan shi na tarbiya jama'a mu ji tsoron Allah babu abinda bai kyautatawa babu abinda bai gyaruwa wannan kofa ce ta rahama da Allah ya bude mana duk lokacin da muka tashi muka ce za mu gyara abinda ya baci za mu samu taimakon Allah duk lokacin da muka tashi muka ce za mu gyara abinda ya baci za mu samu taimakon Allah Allah bai barin abinda ya baci a ce kuma ba zai gyaru ba har abada Allah baya haka duk lokacin da mutum ya juyo Allah yakan karbe shi duk lokacin da mutum ya juyo Allah yakan karbe shi to annabi yace duk wanda ya ha'inci abinda aka bashi kiwo Allah ya haramta mai shiga aljanna duk wanda ya ha'inci abinda aka bashi kiwo Allah ya haramta mishi shiga aljanna to daga cikin matakai na samun daidaituwa akan al'amuran tarbiyya da kuma tsari da shari'a ta tsara domin a samu dace a gudu tare da ƴaƴa a tsira tare uwa lafiya uba lafiya ƴaƴa lafiya Allah sai ya tsara mana dokoki da tsare-tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanai na hanyoyin da zamu bi domin mu kauce ma wannan mummunar asara da muka ambata za ta faru a baya abu na farko shine kyautata zaben abokiyar zama kyautata zaben abokiyar zama kyautata zaben abokin zama jama'a kar ka yi wasa da zaben matar da za ta zama uwar ƴaƴanka lokacin da ka ga macen da za ka aura ka kudurce a ranka ita kake so to kamar ka zabi fito da makomarka ne a rayuwar duniya lokacin da kika ga wanda kike so kika kudurce a ranki ke sai wani to ki koma ki tuna makanki kin fa zabi makomarki ne a duniyar ki da lahira maganan aure maganan abokin zama ko abokiyar zama ba maganan haduwan tasha bane ba maganan haduwan tasha bane ba maganan hira bane ba maganan chatting bane ba maganan bata lokaci bane magana ne na gaskiya da gaskiya magana ne na gaskiya da gaskiya maganan aure ba magana ne na wasa ba magana ne na makoma yana daga cikin abinda mutanen mu suke yi mutum sai ya aure mace sai bayan sun haifi ɗaya biyu uku ko ma fiye da haka wata ran sai ya rubuta takarda sai ya sake ta idan yazo yana magana sai ya ce ba ta da mutunci tana fita a barauniya ce a tana bin maza a tana kaza a tana zagi na shi a ganin sa kamar ya samu solution ne saboda me yasa saboda shi zai iya bata takarda ta tafi abinta cin amanar da kai idan ka nasu shine kai yanzu ka auri barauniya ka rubuta takarda ka sake ta to amma yanzu da ka hada wannan barauniyan da waɗannan yaran ita su kuma yaya da ai ka raba su da barauniyan akwai idan kai yanzu ka cutu da ita ka sake ta to kai tunanin waɗannan yara wani irin cutan su ne baka yi ba aje abin da ka faɗa gaskiya ne barauniya ne barauniya ne amma kai ka mai da barauniyan nan uwar waɗannan yara kai yanzu ka matsu ka sha wutanta ka sake ta eh aje ka sake ta kai ka yarfar to yaya zaka yarfar da wannan barauniyan mu waɗannan yara kafin ka aure ta ya kamata kai tunani ko bai kamata ba ya kamata kai bincike ko bai kamata ba ya kamata ka fi karfin zuciyarka ko bai kamata ba ya kamata ga mi hankali aure ba kana ake dubawa aure ba mota ake kallo ba ba gida ake kallo ba ba fulawa ake kallo ba aure magana ne na gaskiya da gaskiya magana ne na gaskiya da gaskiya aure magana ne na gaskiya da gaskiya ba magana fashion bane ba maganan fashion a cikin aure magana ne na makoma magana ne na zaku aifi yaran da zasu kai ku huta magana ne na yaran da zasu muku addu'a in kun mutu ku shiga aljanna mutun yakan tafka laifi da sako a rayuwar duniya ya shiga kabari ana mai azaban kabari rana daya Allah sai ya ce ku bashi mala'iku da su tambayi Allah me ya faru sai ya ce a'a ya mutu ya bar wani da mutumin kirki shi dan duk abin da muka ce yana yi yanzu dan kuma damuwansa mun rabu da babansa mu yafe wa babansa saboda haka mun yafe kai riban aure ko baka yi ba yaya za a yi matar da har yanzu bata bar ƙarya ba in ta je anguwa za ta ma ƙarya in za ta je anguwa za ta ma ƙarya akan cefane za ta ma ƙarya akan yara za ta ma ƙarya tsakani da ubangijin da ya halice mu ka faɗi yaya matan nan za ta hana ƴaƴanka ƙarya ka faɗi yaya za a yi ita ta iya hana su ƙarya mutumin farko da yake gane wanda ba shi da gaskiya a rayuwa shine da duk yadda kake ganin ka san halin matarka danka ya fi ka sanin halin uwarsa idan uwar makaryaciya ne kafin ka gano makaryaciya ne danta ya gano mama makaryaciya ne lokacin da take maka ƙaryan da take maka yar tana zaune a gefenta ita ta san wannan bayani da mama take yi ƙarya ne ka faɗi gobe yayi za ta kalli ƴan nan ta ce mata mai ƙarya zai shiga wuta zai yi ba zai yi ba saboda haka mataki na farko shine zaben abokiyar zama jama'a mu yi kokari waɗannan abubuwa mu dauki miƙati mu kan mu duddaren dadewa da mu haɗu da Allah duddaren dadewa da mu haɗu da Allah Allah bai wasa da kowa duddaren dadewa da mu haɗu da Allah abokin zama ake dubawa mai kyau wace ce in ka mutu ka barta da ƴaƴanka ko suna cikin talauci ba za ta zub da mutuncinta da mutuncin gidanka ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa mata da iyaye idza atakum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawjuhu annabi yace idan yazo neman aure a gidanku wanda kuka yarda da addininsa da dabi'unsa jama'a ku ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ku bashi auren in yazo da waɗannan qualities guda biyu addininsa aqidarsa lafiyayye dabi'unsa da halayensa mutum ne mai mutunci annabi yace ku bashi jama'a kuna ji bangaren mata bangaren maza matar da zasu aura annabi yace fa alayka bi zati dini a ruwayar al-imam Ahmad da Abu Ya'la alayka bi zati dini wal khuluqi annabi yace in ka tashi aure ka duba mai addini da kyawawan dabi'u waɗannan qualities guda biyu su annabi ya bawa maza su ya bawa mata idan aka samu mai addini dabi'unsa na da kyawu kar don bashi da kuɗi ku hana shi idan aka samu mai addini da kyawawan ɗabi'a kuma sai aka samu mota kuma sai aka samu fulawa kun ga an samu nurun ala nure idan aka samu wacce take da addini da kyawawan ɗabi'a to kuma aka samu faramayya ce jama'a mun fahimta And that's it. And my one and none qualities, guda biyu, do what they are kuskuren su a wajen aure, zai yi da dama ran da ya durkusa a filin alkiyama.
Allah ya tsara malamiya.
Amin. Wanda ya yi kuskuren su zai yi nadama a filin alkiyama.
Allah Allah.
Har yau a ce uwa, har yau, har yau, har yau baki daina dauke dauke ba. Zaki saci kayan mijinki. Zaki dauki abu kaza ki siya. Zaki saci abu kaza. Yaushe wannan wadda bata bar wannan halin a yanzu ba za ta iya hana danta dauke dauke? Yaushe za ta hana danta yayi sata? Matar da har yanzu maganar da ake har yanzu bata bar shirye karerai ba, yaushe wannan ta shirya ma tarbiyyar abinda ta haifa? Saboda haka abu na farko shine duba matar da zaka aura, ki duba miji da zaki aura. In kin tashi zaben miji, Annabi yace ki duba mai addini da mutunci. Allahu akbar. Domin akan samu mutum mai addini, aya da hadisi zai jawo, amma bashi da mutunci, bashi da kirki, ana samu ko ba a samu? Ku duba tsari irin na shari'a. Sau da yawa idan an zo magana, in aka ce mai addini a nassosi da yawa, to ya hada da dukkan mai kyawawan ɗabi'u. Amma da aka zo aure sai aka raba, aka yi maganan addini, aka yi maganan halayensa. Ita ma aka ce alaika bizati dini wal khuluqi, ba shi ba ne ta haɗu don ta ci gasan karatun Alkur'ani. Tukunna a dawo a duba ɗabi'unta. Jama'a mun fahimta? Wannan yasa a musulunci aka buɗe ƙofan bincike, aka hana kara ko rufa-rufa a wajen binciken aure. A komai ana kara wa mutum, amma in ya zo neman aure to ya shigo filin ajarhu wa ta'dil. Idan aka zo maganan aure ba a ma wata yarinya kara. E yarinya ce tana da kaza, tana da kaza, tana da kaza, tana da kaza, amma ba ta son yin sallah, dole a fada. Jama'a mun fahimta? Saboda haka gaba ta farko, gaba ta farko, gaba ta farko shine zaben abokiyar zama. Ana neman mutumin kirki ne. Idan kika aure miji mai mutunci, mai addini, mai mutunci, kin yi riban aure. Domin duk wanda yake mai mutunci ne, ko ba komai, ke a matsayin ki ta mutum ya san kimar ki, ya san kimar mahaifanki. Wannan mata da kake zaune da ita kullum mai mutunci yakan tuna ɗawainiyar da iyayenta suka yi da ita har ta kaima ya aure ta. Wacce take da mutunci da tarbiyya kullum takan tuna wani mahaifiyarsa ta yi ɗawainiya da shi, mahaifinsa ya yi ɗawainiya da shi, har ya kai matakin da ya aure ni, ba za ta taɓa zagin mahaifiyarka ba. Jama'a mun ji? Addini wal khuluq, addini da ɗabi'a, addini da ɗabi'a, addini da ɗabi'a. Mace addini da ɗabi'u masu kyau, namiji addini da ɗabi'u masu kyau. Idan mace bata san mutuncin kanta ba, karka aure ta. Idan namiji bai san mutuncin kansa ba, karki aure shi. Idan wani ya zo yana neman ki, sai kika lura fasiki fasiki ne, karki aure shi. Idan ya zo miki da maganganu da suke nuna shi ba kamin ne bane, ba mutumin kirki bane, karki aure shi. Idan ka fahimci yarinya ba kamin miya bace, ba mai mutunci bane, karka aure ta. Ba a gina aure akan soyayya zalla. Jama'a mun fahimta? Soyayya rukuni ne mai ƙarfi a cikin aure. Ba a aure idan babu soyayya, sannan kuma ba a kulla aure akan soyayya shi kadai. Wauta ne. Domin duka duniyar masu hankali sun daidaita so tsuntsu ne yakan tashi. To idan manufar kenan da ta sa kika aure shi, ran da soyayyar ya tashi banda rashin mutunci ba abin da zai miki. Idan akan abin da ka aure ta kenan zallar soyayya, to ran da tsuntsun ya tashi zaka ga walakanci da rashin mutunci. hadisi ne al-Imam Tirmidhi ya fidda shi wadansu na da mai suna cewa hadisin mawqufi ne akan Ali ibn Abi Talib wadansu suna cewa ayya isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ahabib habibaka haunan ma asa an yakuna bagibaka yawman ma sai yace wa bagibaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma annabi yace duk lokacin da zaka yi soyayya da masoyinka annabi yace kai soyayyar a cikin takatsantsan da sanin ya kamata kar ka rufe ido annabi yace asa an yakuna bagibaka yawman ma tayu nan gaba soyayyar ta rike ita zama iyayya duk wannan kotunan mu da aka cika ana ta shari'an aure wanda ta kai matanta ko mata ta kai mijinta kotu ta san lokacin da ake soyayyan abun zai rike da zama ka jama'a mun fahimta wabgid bagidaka haunan ma annabi yace kuma kai iyayya da makiyinka tare da takatsantsan da lura asa an yakuna habibaka haunan ma wannan hadisin malam albani ya inganta shi a cikin sahihu sunan tirmidhi wannan hadisin ya nuna soyayya yana tashi ko bai tashi yana tashi annabi yace ka so masoyinka da lura da sanin da takatsantsan saboda zai iya yuwa ya rikide ya zama ki akwai yana tashi ko bai tashi to ba a gina aure ba a gina shi akan soyayya zalla kuma ba a yin sa in ba soyayya amma dai a ce manufar ita ce kadai soyayya in ka ganta to bayan ka ji kana son ta kar ka gina wannan kawai ka rufe ido akan wannan soyayyar saboda kalanta ya maka ka tsaya kai tunani wannan fa ita ce mamar wane da wane da wane da wane ka san idan ka samu ustazan nan da ba su yi aure ba har ƴaƴan su na hudu akwai sunayen su akan sai ka ji mutum ana ce mishi abu wane kai kana so sai a ce maka ai bai aure ba tukunna to kaga wannan ai yana da zafi to wanen da aka ce abu wanen kafin wanen ya zo ka zaba ma wanen uwa da zai yi alfahari da ita kar ka zabi wata kucaka ko jahila ta zama ummu wane ya zama ummu wane za ta iya koya ma wane rubutu da karatu za ta iya koya mishi abin da zai amfane shi a rayuwa
Allah ya maka albarka.
Jama'a mun fahimta? Saboda ka aure abu na farko a shimfidar tarbiyya shine maganan aure. Shine maganan zaben abokin zama da za a zauna da shi a wajen aure. Allah a cikin Al-Qur'ani yake cewa Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Haka ne?
Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Wa ta'amul ladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum.
Na'am.
Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idha إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أخذها
الله يتي اليوم أهل لكم الطيبات الله يتي أيو دك يو ناحل التاموك دكا داتا تأثرك كاكا أبابا لإن كنت براس جوتا دكوبا وطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم الله يتي ينكا أهل الكتاب شما منحل التاموك كتي وطعامكم هل لكم ينكا كدا أبنشنك سوما بالي فيكو باس جي إنجي الله والموسنات من المؤمنات الله يتي دكا ممو كتنغ قنعيا daga cikin muminai musulman ma Allah ya ce karka aura sai kamenniya ba haka kawai zaka ga yan iska kace kai ta maka ba wal musanatu minal mu'minati Allah ya ce da kamammu katangaggu yaya Allah ya ce daga cikin muminai sai kuma ya ce wal musanatu minal ladhina utul kitaba da kuma kamammu daga cikin ahalul kitabin ma ba wace ɗan iska zaka tare kace zaka aura ba Allah ce sai wace take kamin miya mai mutunci jama'a mun fahimta malamai suka ce shimfida na farko a game da abinda ya shafi tarbiyya da kuma shirye ƴaƴa akan tafarki na alkhairi shine zaben abokiyar zama da zaben abokin zama kun ga wannan zai fi daɗi wa waɗanda ba su yi aure ba da masu ƙarin aure to bangare na biyu shine idan kuma an riga an yi aure mafi alkhairin warware wannan hanya shine a zauna da abokiyar zaba a tattauna a saka harsashin gyaran gida jama'a mun fahimta babu wani abu a zaman auren ma'aurata babu wani abu a zaman auren ma'aurata musulmai mafi alkhairi kamar su dinga zama suna tattaunawa akan matsalolin gidansu da yayansu matsalar mu ita ce idan mutum sai kaga mutum bashi da lokacin zama da iyalinsa su tattauna akan yayansu akan family ita sai lokacin da ya mata abinda bata ji dadi ba sai ta shigo ta ce ina da magana to a wannan lokacin kuma ba zai fahimce ta ba ko shi sai lokacin da yaga abinda bai so a gida ransa ya baci sai ya ce a zo a yi zama ki zo ina da magana da ke a wannan lokacin ba za ta fahimce ka ba lokaci ake samu a sa tsakaninka da iyalinka karshen wata ne karshen sati ne karshen wata biyu ne mu daure in gyara yazo mu gyara sai ku zauna abun za a fara tattaunawa abun za ta gaya maka wani fa baya son karatu wani a kaza wani yana kokari wani yana kaza wannan zai sa a zauna a samar da mafita na alkhairi jama'a muna ji ku ba ma je idan gida ya riga ya shiryu an fara tafiya da wanda aka samu matsala da wanda ba a samu matsala ba duka mu shirya mayaye za mu gyara wanda muka halarci darussa muka tattauna muka ji duk abin da muka ji sai mu koma mu je mu gyara wace eh gafi tsarin da addini yazo da shi akan yaran nan wace hanya da mu bi ku zauna ku tattauna ku samar da mafita in ma ba ku yi haka ba za ta baci muku dukan ku jama'a mun fahimta saboda haka idan ba a yi aure ba a tsaya a bi matakan da suka dace wajen neman abokiyar zama wanda aka yi aure a zauna a zo da wannan tsari a tattauna domin a samar da mafita jama'a muna fahimta lokaci yayi darasin kuma ba mu kai rabin sa ba ma amma insha Allah sati mai zuwa idan mun zo sai mu yi kokari a darasi na biyu sai mu kalkale sai mu karkare darasin zuwa sati na gaba in mun samu dama cikin yardan Allah sai mu zo mu fara tafsirin alqur'ani saboda ka zamu kwana a daidai nan yanzu ka ba ta farko da muka tattauna akan ta shine hanyar gyaran tarbiyya da samar da mafita mazuriya shine a kyautata zaben abokin zama ki kyautata wanda zai aure ki ya kyautata wanda zai aura idan kuma an riga an yi aure to a samu lokaci da za a zauna a tattauna akan matsalan zuriya a samar da alqibla domin a gudu tare a tsira tare jama'a mun fahimta to sati mai zuwa idan mun zo insha Allah sai mu dora a darasi na biyu daga nan inda muka kwana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
wa to in gani waye
na'am ba mai zuwa ya gaida iyaye duk za mu shigo cikin su insha Allah
na biyu kuma
na'am
akwai
an samu
za a daura aure wani a wajen kawai za a wuce ta shi
ba tare da ya san komai game da shi ba kun ga maganan da malai yake yi da zuciyarsa yake yi eh abun ya kama watan tunaninsa barnan yana da yawa a tsakanin mu irin waɗannan abubuwa da gaske ne Allah ya sa mu dace wurin aure shin ya halatta da mai karba da mai bayarwa su yi bayani akan waɗanda za a daura aure akan su wanda aka wakilta kenan yayi bayani akan wacce zai ko wanda yake waliyin yarinya yayi bayani akan yarinya wanda kuma ya wakilci miji yayi bayani akan wanda ya wakilta ba ana yin haka ba eh to wannan yana da kyau amma ba wajen ne wajen yin sa ba wannan ana gabatar da shi kafin aje daurin aure in an je daurin aure dama ba a zuwa wajen daurin aure sai miji ya zama clean mace ta zama clean to amma idan an riga an tara mutane a wajen za a yi bayani karshe wani ma yayi ƙarya kamar yadda malam yake faɗa karshe wani kuma yayi bayani akan wani bayanin da shi ba bai sani ba haka ne ko saboda haka wannan ana gabatar da shi ne an yi bincike an san halayensa an san halayenta an san duk abin da ya kamata to wannan tukunna a saka lokacin da za a je a daura musu aure wannan shi ne mafi dacewa Allah ya sa mu dace sai mun sake dawowa insha Allah akwai program ranar Lahadi da za a yi a nan makarantar mu na Addabu Waddawa game da mata da suke da niyyar zuwa aikin haji akwai wani takaitaccen bita da za a musu a makarantar ranar Lahadi da safe karfe 10 na safe insha Allah babu lifi wacce ma ba aikin hajin za ta je ba inda tana bukatar ta karu da abin da za a yi za ta iya halarta a nan makarantar mu na Addabu Waddawa da take angonmu nan dutsen tashi ran Lahadi karfe 10 da safe amma dai almuhim waɗanda za su tafi aikin haji ake bukata saboda akwai wani yanayi na wayar da kai da wani tsari na bita abin za a yi shi ne rana ɗaya insha Allah shikenan wannan kuma bai taba bita da suke zuwa a santoci da ake yin bita ba wannan na lokaci ɗaya ne da za a yi shi insha Allah kuma muna da abin nan daga su iyaye mata waɗanda suka halarci wannan karatu ya zama sati mai zuwa don abin ya fi shafan su so ya zama waɗanda ma ba su samu damar zuwa ba sun zo su zuwa sati mai zuwa domin jin yadda kuma ya kamata a yi da yaran a cikin gida insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.